الأنبياء والمرسلين بنا وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama a wannan lokaci domin mu ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba a shekarun baya. Kuma har ila yau muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara a wannan karon za mu shiga sabon littafi mai suna Umdatul Ahkam min kalami khairul anam. Wannan su suna cewa Umdatul Ahkam fi ahadith, wato hukunce-hukunce waɗanda suke ko madogaran hukunce-hukunce daga kalmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga nan za mu gane cewa littafin hadisan Annabi zalla ya kunsa masu cewa Umdatul Ahkam fi ahadithil ahkami, wato madogaran hukunce-hukunce a cikin hadisan hukunce-hukunce. Hadisan da za a ambata cikin wannan littafi sun shafi hukunce-hukunce ne kawai, ma'ana zai wahala ka samu wani hadisi wanda zai magana dangane da wani ladabi ko ɗabi'a sai dai yi bayani akan abin da ya shafi hukunci. Littafan hadisai sun kasu kashi-kashi, musamman ire-iren waɗannan da ake kiransu muktasarawa, wato takaitattun wato littafai, tunda an samo su daga cikin manya-manyan littafai ne. Waɗannan littafai yan ƙanana-ƙanana, akwai wani wanda zai ɗibi kowane ɓangare ma zai iya ɗebowa, kamar littafin Riyadus Salihin, duk da kasancewa ba za a kira shi ƙarami ba idan an kwatanta da Umdatul Ahkam. Hadisan da suke cikin Riyadus Salihin sun ɗauko kowane ɓangare. Amma in ka dubi 40 ahadith na An-Nawawi, hadisai guda 40 na Imam An-Nawawi, za ka ga da bambanci da wannan, ko kuma waɗanda suke cikin Bughyatu Kulli Muslim ko Bughyatul Muslimina, za ka ga da bambanci da wannan. Haka in ka ɗauko hadisan Bulughul Maram, za ka ga shi kuma kamar ya faɗa da abin da ke cikin wannan ne, domin saboda mai wannan littafi ya taƙaita hadisansa ne a cikin Bukhari da Muslim kamar yadda ya ambata. Duk da kasancewa malamai da yawa suna cewa akwai waɗansu hadisan da aka ɗebo su ba daga Bukhari da Muslim ba, amma dai ba su da yawa. Ka'idan da ya faɗa a cikin introduction nasa shine zai ɗauko hadisan ne daga cikin min mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, daga abinda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki ko kuma wanda daga cikin su ya ambata. Amma za ka iya samu wani hadisi wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito ko Imam Abu Dauda, wanda kuma babu cikin Bukhari da Muslim, ya ambata ne saboda munasaba. To don haka sunan da aka fi amfani da shi shine Umdatul Ahkam min kalami khairul anam, wanda fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Jama'ili al-Maqdisi al-Hambali rahimahullahu ta'ala ya rubuta. Saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da za mu fara wannan littafi a yau. Kuma already na riga na gama bayani ko na yi takaitaccen bayani akan manufar littafin. In aka ce Umdatul Ahkam ana nufin hukunce-hukunce, sai dai kun ga wannan fa zai mayar da mu zuwa menene hukunci, kuma kashi na. To daga fiqhu za mu koma usulul fiqh. Al-hukmu kamar yadda suka ce shine hukuncin da aka yanke, hukuncin abu. Ya samu da Hausan ana fassara da dadi, akwai sauki, saboda za ka iya fahimtar abin cikin sauki. In aka ce hukunci, kowa ya san hukunci matsayin abu. Sai dai asimu ila kismaini, hukunci ya kasu kashi biyu. Akwai al-hukmi wal-hukmu al-wada'i, akwai hukunci na taklifanci, akwai hukunci na wada'i. A gurguje da yake abin ya shafi kimiyya kamar yadda suke fada ya shafi kimiyya wato the science of jurisprudence kun ga ya shafi kimiyya sai suka ce al hukumu taklifi shi ma ya kasu kashi kashi a cikin sa ne ake samun farilla kaga abin da yake duk ake samun na ƙasa da shi abin da yake mustahabbi ake samun haram abin da yake duk ake samun makaruhi abin kyama na biyar din shi ne almubah abin da yake ya halatta ko kai ko kar kai duk ɗaya ne saboda haka alhukumu taklifi ya kasu kashi biyar amma alhukumu wadai ya kasu kashi tara ko goma sha ɗaya ana ake samun sharadi ana ake samun rukuni ko kuma almane ar-rukhsatu wal azima da sauran makamantansu to tunda ba usulul fiqh ne za mu yi magana akai ba amma dai akwai alaka saboda mun je mun karanta hadisi za a ce menene matsayin wannan hadisi yana abu kaza dole abu kaza mustahabbi ne ko abu kaza haram abu kaza makaruhi ne ko abu kaza mubah abu kaza abu kaza ko abu kaza rukhsa ce ko abu kaza azima ce to kun ga sai mun dan shiga cikin wannan shi yasa Layman yana da kyau ya saurara ya fahimta dalilin da yasa ake fassara da yaren mutum kenan saboda kai in ka ji ba lalle ka haddace hadisin ba amma ka fahimci me ake bayani kuma menene matsayin sa wannan yafi sauki saboda fi sunan sa umdatul ahkam min kala khairil umdatul ahkam dogaran hukunce hukunce daga maganganun halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ahmad lam yunshar wala huwa yunshar للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وإنما لم يسنى مسألة كبيرة أبو محمد أبو محمد أصل سنة عبد الغني بن عبد الواحد عبد الغني باو موداتي تن باو وإنك في كلي بن علي بن سرور هزوى كرشن نصبا صاب sannan al-jama'ili inda aka haife shi al-maqdisi inda yake zaune al-hambali masabarsa kun san masabobi suna da yawa musamman waɗanda suka shahara akwai masaba ta malikiyya akwai ta shafi'iyya da hanafiyya da hambaliyya da zahiriyya da su auza'iyya akwai laisiyya da sauran makamantansu amma mu wanda muka fi sani masabar malikiyya to kun ga in haka ne tunda already mun tashi a cikin wannan da kuma littafin duk inda muka je muka samu gaba yana da kyau mu ce malikiyya kaza ake nufi don saboda a samu saukin fahimta wannan bawan Allah Allah tabaraka wataala ya jefa masa wato sha'awa na neman ilimin hadisi shi yasa ya nemi ilimin hadisi kuma ya rubuce rubuce akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan littafi da ya rubuta yana ɗaya daga cikin littafansa littafin yana da muhimmanci ainihin tunda ya takaita manya-manyan littafan hadisai kowa ya sani ko a ce sahihul bukhari ko a ce sahihul muslim ko sunanun nasa'i ko sunanun tirmidhi ko sunan abi dauda ko kuma ibnu maja waɗannan sune al-kutubus sitta sannan ga muwatta ta imam malik duk da kasancewa yana gaure da fiqh da hadisai saboda in ka cire hadisan sai ka ga basu da yawa sosai kaman fiqhun da ke ciki shi yasa wasu ba sa sawa layin lissafi sai sun ambaci musnad na imamu ahmad irin su musnad na imamu tayalisi ko musannaf na su abdurrazzaq as-sanani da sauran makamantansu saboda haka wannan malami shi ya fi karfi a ɓangaren ilimin hadisi amma kara dauka cewa wanda yake da ilimin hadisi shi kuma bai da fiqh ba haka bane sai dai su masu ilimin hadisi sun fi karkata ga suna fadin magana su kawo hujja in hadisi ya fade shi to za su yi aiki da shi karara in hadisi bai faɗe shi ka, to ko ba yadda za ka yi ka ce musu farilla ne sai in kana da dalili. Tunda dama muna da al-masadir wanda yake at-tashri'iyya ko al-adilla ash-shar'iyya, madogaran da ake samun dalilai na fayyace hukunce-hukunce a musulunci, Qur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi da kuma al-urf, al'ada, wani lokaci al'ada, al'adun mutane, inda ya karo da Qur'ani da hadisi ba na la'akari da shi saboda maslaha, shi ne wanda ake cewa kabirin an kabirin an gada iyaye da kakanni. So al-maslaha al-mursala saddu zara'i al-istisab al-istisla da kuma shar'u man qablana da sauran makamantansu kamar yadda malamai suka yi bayani. To kun ga waɗannan dalilai ne na inda ake samo abu, ana taba ka me yasa ka ce kaza ko me yasa ka aikata kaza, sai ka ce saboda Allah ya ce kaza, ga dalili. Me yasa ka aikata kaza, saboda annabi ya ce kaza, ga dalili. Me yasa ka aikata kaza, saboda na tashi na samu mutanen garinmu, mutanen mu suna yi. Kun san wannan fagen ilimi shi ma dalili ne, amma sai ka kai matsayin da zaka faɗi haka. Mun kara tambaye ka dalili aka waka ce ka tashi ka samu mutanen shagamu suna yi, mutanen shagamu. To in ka samu mutanen shagamu suna yi, to abinci ka gani. Shi yasa zaka ga a cikin muwatta ta Imam Malik, wani abu sai Imam Malik ya ce na samu mutanen Madina suna yi. In ka kai ka faɗi haka shi kenan, amma in baka kai ka faɗi haka ba, to in ka faɗa ba za a saurare ka ba. Kuma wanda ya rubuta wannan littafi, kamar yadda ƙididdiga ya gwada, shekarun da ya duniya ba su wuce 60 ba, ya rasu ne a shekara ta 600 bayan hijira, shekara ta 600, saboda haka an haife shi wajen 500 da wani abu kenan, da 41. To a wani lissafi a Gregorian calendar da kuma hijiri calendar, in kai lissafi sai ga ana samun ɗan bambanci na shekaru, kuma shekara 60 haka ne a duniya. Ya rubuta littafin da ya Allah ya sanya masa albarka, bai dade ba, domin haka ce 60 ai bai dade ba, inda ya kai irin 80-90 shi ne ya jima, amma 60 bai dade ba, yana ɗan tsaka-tsaki haka. Kuma ga muqaddimar littafinsa, bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jinkai, muqaddimatul muallif, muqaddima ta mai wannan littafi. Qala shaykhul babban malami kuma mahaddacin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine al-hafiz. Mu kuma a yanzu idan muka ce al-hafiz mahaddacin Qur'ani, amma su a da in suka ce al-hafiz mahaddacin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to idan haka ne ya suke kiran mahaddacin Qur'ani, sai su kira shi al-qari, sai su ce makaranci. Mu kuma yanzu muka ce al-qari, muna nufin jos wanda ya iya karatun Qur'ani kawai, ko da bai haddace ba, ya iya karatun Qur'ani. To ire-iren waɗannan kalmomi yana da kyau a ainihin bambanta su. Taqiyuddin, aka ce taqiyuddin shi ne wato mai takawa na addini, amma ku lura abinda malamai suka ce, maganganun da za mu karanta a gaba abinda malam ya rubuta kenan, amma ba shi ya yi kirari makansa haka ba, saboda duk mutumin da ya zo ya yi kirari makansa haka kuskure ne, kuskure ne. Yanzu kama a ce yanzu in zan gabatar da karatu sai in ce to ni ne a doctor a sheikh al-imam al-khatib, ai kuskure ne. Wani ma ya faɗa ka ji girman kai, haramun ne. Ya sa wani lokaci ku masu sanarwa muke takaita ku, ku ce ai wani bijimin malami, to a wajen ku bijimi ne, a wajen Allah kuma ba bijimi ba ne, shi ne hatsarin. Wani malami ka ce masa bijimin malami, sannan ka tashi a gaban masallaci wani malamin kuma ka ce masa kawai jos abun nan malam wane ne, ga kira shi jos, ka ce ga wani, mun samu wani malami, Mala Ali, yayu ne ko ina ne zai tashi ya mana nasiha. Me yake malali yayu din nan ya fi wancan da kace bijimin malami? Abinda yan social media suke yi suna kambama malamai kuskure ne gaskiya. Kuskure ne. Waɗannan laƙubba da kuke gani na doctor da professor da menene na zamani ne. Yauwa, kaurin sunanka, kaurin albashinka shi ne kawai, amma ba kaurin lakabin, kaurin ilimin ba, haka ne? Yauwa, shi ne bambanci. To yana da kyau ku masu social media da Allah ku ringa takaitawa, kada ku ringa kaiwan malamai kuna barowa. In aka zo ana karanta hadisan da Annabi ya hana irin yabon nan, ya ce duk wanda yake yabo ka watsa masa ƙasa a baki. To kaga to ma masu social media idan suna irin kambama wannan, ya kamata malam ya watsa musu ƙasa a baki. Yana da kyau a takaita banda kambamawa. Don haka da aka ce qala shaykh al-Hayyuddin, wannan marubuta daga baya su ne suka rubuta haka. Ko san a da idan mutum ya rubuta littafi zai zo yi shifta ne wa mutane, saboda me? Saboda babu kamfanin printing. Yanzu yadda muke zaune kuke sauraro, zan zo karanta. Idan ina karantawa kuna rubutawa. Yasa wanda ya rubuta kuskure ko baya ji sosai ko kalman ko yana cikin damuwa, duk wani an kaɗo shi daga gidansa zaka faɗi kalman da zaka faɗa daban wanda zai rubuta da baku. Me yiwa almajirai da yawa da zai je karanta musu the same abin da ya rubuta. Kun ga sai a tafi akan kuskuren haka, saboda ko bai ji ba ko ya kidime. Saboda a lokacin babu printing press da za a buga littafai da yawa. To yanzu kai in kana sauraro ina karanta littafin da na rubuta, to duk kalmomin da ya kamata ka samu in kana so za ka iya sawa a rubuce abinka, tunda ba wanda ya sani. Ba wanda ya sani. To shi yasa aka ce Sheikh Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad ne alkunyansa, baban Muhammad, da yake kun san mafiya yawa su Larabawa su suna da wannan, suna tafiya da alkunya. Mu kuma a nan in ka ga mutum na tafiya da alkunya, to za ka samu yana da alaka da ɗaliban ilimi. In ba yana da alaka da ɗaliban ilimi ba, tafiya da alkunyan tana da wahala. A ce baban wane, sai dai ga al'ada. In ka ji ana baban wane, sai a takarda ba za ka ga baban wane ba. Su kuma a can aka ce baban wane ko baban wance, a rubuce a takarda ma haka za ka gani. Shi ne bambancinmu da su. Abdulgani ibn Abdulwahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ga abin da yake: Alhamdulillahil Malik al-Jabbar al-Wahid al-Qahhar, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-Azizul Ghaffar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Wannan ita ce shimfiɗansa ta addu'a. Alhamdulillah, godiya Allah Al-Jabbar, mamallaki mai tsada. Ko da Hausa kai zai muka fasara Al-Jabbar, za ka ji babu daɗi. Kamar ba daɗi haka a fasaran Hausa. Shi ne za ka ji ana cewa mutum jabiri ne. Menene jabiri? Wanda yake da ɗagawa, yake gwada shi ya bunƙasa. Shi yasa aka ce duk wanda ya haka ya yi haramun, domin sifa ce ta Allah. To don kauce ma wannan, shi yasa ba za mu faɗi haka ba. Saboda wanda baya jin Hausa sosai sai ya ce kaji fa zagin Allah suke yi. Wai sun ce to Al-Jabbar fara shi da Hausa kai tsaye haka za ka fasara. To wanda baya jin Hausa sosai sai ya maka mummunan zato. Ta abauta masa Al-Qahhar yake rinjaya, wa huwa Al-Qahir fawqa ibadi. Al-Qahhar ke mubalaga. To kaga yake mai girma yafi kowa. Al-Qahhar wannan ta sama, wannan ta ƙasa. Wannan ya gwada mai wannan littafi yayi amfani da wani salo wanda yake a cikin ilimin balaga ya dauko wannan bangare ya dauko wannan bangare don ya hada, amma ba dole ne kowa ya gane ba.
Wahdahu la sharika la,
ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ne bashi da abokin tarayya.
Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma,
ubangijin sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su. Al-Azizu, mabuwayi wanda ya gagari kowa. A can Allah mai girma ne, a sanan kuma Allah mai taka kowa ne, a nan kuma ya gagari kowa. Kaga in ba Allah ba wanda yake da wannan sifa. Yau za ka ga wani mutum kana raina shi da safe da yamma, sai ka ji an bashi mulki, sai ga duk an taru a gidansa ana ta fadarci da daddare ta. Ba haka ne ko? Bayan an kwana biyu kuma idan mulkin ya subuce, wani lokaci yana wucewa ma yana gaida mutane ba za su saurare shi ba, saboda mulki ya kubuce. Dan adam kenan duniya, bayan kana zaune a duniyan nan, wallahi abin da yake gudana yau da gobe ya ishe ka daukan darasi. Ka takaita wa kanka, ka gyara rayuwanka ko ka saita rayuwanka. Amma Allah ta'ala al-Azizu, mabuwayi ne, sannan kuma al-Ghafur. Nan mabuwayi ne, karka dauka akwai mugunta. Al-Ghafur kuma mai yawan gafara, idan da mutum zai aikata laifi cikon duniya sama da ƙasa. Ubangiji ta'ala a cikin al-hadisul qudusi yace, thumma ataitani la tushriku billahi shay'an ghafartu laka wala ubali, in ka nemi gafaran Allah gafara lafiyayya, Allah zai gafarta maka duk laifin da mutum yake aikatawa. In da ya nemi gafaran Allah, Allah zai gafarta masa. Me ya wani ce, to ai ban ji an ce banda shirka ba, ai muka ce in ka nemi gafaran Allah, in ka mutu ya zaka ka nemi gafaran Allah? Waɗansu kalmomin ba sai ana bayani dalla-dalla ba, wanda yake akwai wani malami, saboda dalla-dalla ana kiransa malam wane ne, malam Abdullahi dalla-dalla ko? Wani mai wa'azi ya ce mai dalla-dalla shi kowane abu sai ya fede maka. Amma ana karatu yau da kullum, waɗansu kalmomin an faɗe su ba sai an yi dogon bayani a kansu ba. Wa ashhadu anna muhammadan, kuma yana shaidawa lallai annabi muhammad abduhu wa rasulu, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, al-Mustafa, zabebe al-Muktaba, zabebe. Duk wanda ka ji an ce masa Mustafa, ana nufin tacecce, istifa'i. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Al-Mustafa sune zababbu kenan, ina fata an gani. Sannan kuma al-Muktar tacecce, don mu bambanta da Hausa, tacecce kun gana yi da rariya kenan. Al-Muktar zaɓeɓɓe, za a zo a baza maka abu a kan tebur a ce ka zaɓa. Kaga da bambanci da na tacewa da rariya. To waɗannan duk suna daga cikin sunayen da ake kirari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa wanda ka ji an kira shi Mustafa, Muhammad ne. Muktar shi ma Muhammad ne, kamar yadda Allah ya ce Nasir Mansur shi ma Muhammad ne, haka dai sallallahu alaihi. Allah ya daɗin tsira gare shi wa ala alihi da alayansa, danginsa waɗanda suka musulunta, wa sahabihi da sahabbansa waɗanda suka yi imani da shi, al-akhyar waɗanda suke zaɓaɓɓu. Allah ya zaɓan masa su, ba domin Allah ya zaɓan masa su ba, to da sai ya haɗu da wargazazzun mutane. Abdullahi da Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, yace kamar yadda Allah ya kalli mutane ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin annabi da manzo na ƙarshe, to haka ma ya zaɓi sahabbai su kasance tare da annabi. Shi yasa suka yi gwagwarmaya iri daban-daban. In ana karanta mana tarihin sahabbai sai mu ga wato mu musuluncin ma shafawa muke yi gaskiya, saboda ba za mu yi abin da suka yi ba. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أبن الله فلاك نعم انجب فما ابن عبد الوهاب الله تعالى فإن بعد إخوان تنسو دقا تكين أموانا كو أبو كينا يا جرم موسو كودا المجرين ya girmama su a nan. Ya ce sa'ar jumla
in takaita wasu jimloli min
na hadisan hukunce-hukunce kamar yadda ake samun ayoyin hukunce-hukunce Qur'ani ma haka ne manya-manyan malamai sun rubuta littafai akan haka ayatul ahkam to kaga wannan ahadisul ahkam littafin da yake ayatul ahkam sune na hukunce-hukunce sariqu wa sariqatu fattau aydiyahuma innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasula sannan kuma la yu'akhidhukum allahu billaghwi fi aymanikum yasalunaka anil mahidi qul huwa adha da sauransu ina fata an gane to su ma hadisan haka ne duk hadisin da aka kawo shi a cikin wannan littafi to akwai hukunci dai daga cikin hukunce-hukuncen da muka ambata da farko yake mimmani hadisan da manya-manyan malaman hadisan nan guda biyu suka yi ittifaki a kai dalilin da ya sa aka ce idan mutum ya bar duniya shi kana iya yaba masa domin saboda ba abinda zai kare shi da shi amma ka faɗi gaskiya za a zama gabata in mutum ya bar duniya to sun fi yaba masa sun fi zuga littafinsa amma ba yana da rai ba wannan ƙarin bayani ne akan abin da fara can baya na'am malaman nan na hadisai guda biyu ai baban Abdullah Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari Imam al-Bukhari kenan a takaice mu kun san muna daukan hanya mafi sauki babban malamin nan Imam al-Bukhari sai mu takaita amma wani lokaci an fi son a hada duka Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari in ka fadi haka kullun kana yawan fadin haka to sai ka ga masu sauraro su ma sun haddace ana cewa ne ne al-Bukhari sai ya dauko wannan duka amma mun ba cika fada ba waye al-Bukhari sai ya ce babban malamin hadisi ne yana da littafin hadisi ya tsaya to mu ma yadda aka koyar da mu haka mu ma muke yin mutun ya tuna ne wani lokaci shine zai fada gaba daya na farko kenan nabi wa muslim bin al-Hajjaj bin muslim al-Qushayri an-Naisaburi sai imam muslim dan al-Hajjaj dan muslim sunan kakansa aka bashi al-Qushayri an-Naisaburi mutumin Nishanfor Naisabur sune manya-manyan malaman hadisai guda biyu da suka rubuta manya-manyan littafai guda biyu wanda ana ganin kurakuran da suke ciki basu da yawa ba kaman sauran ba kuma waɗannan littafai guda biyu suna daga cikin manya-manyan littafai a cikin addinin Allah ana kiransu main sources in ka ga dama ka ce primary sources suna daga ciki na'am to shi yasa sun roke ni in tsamo hadisai daga cikinsu fa ajabtuhu ila su'alihi sannan sai na amsa masa da tambayan roƙon da yayi kun san ya dauki ba'd kamar mutum ɗaya ne yana yayyuwa mutum ɗaya ne ko biyu ne ko abu nan ka sa ba'd to ka riga ka kauce mu wannan raja al-manfa'ati bihi yace saboda fatan a samu amfani a ciki wannan ita ce introduction ɗinsa malaman zamani academician suka ce shimfiɗa introduction mukaddima ana son ka faɗi dalili na rubuta abu da manufa na rubuta abu da hanyar da ka bi na rubuta abu da madogaranka wajen rubuta abu da sakamakon da ake kyauta zaton ka samu ko za a samu na rubuta abu ya sa in ka je rubuta project ko kuma za ka yi masters ko menene sai ka haɗa waɗannan abubuwa in baka haɗa su a takaice ba sai an sa ka ka sake rubutawa to a kaikaice su waɗancan malamai yadda salon yadda suke rubutu duk suna fadin abubuwa da yawa in ka natsu za ka fahimta kuma yanzu ba sai mun yi dogon sharhi ba mun gane ina ya dosa a ƙarshe ya ce wa as'alullaha an yanfa'ana bi muna roƙon Allah ya amfane mu da wannan littafi wa man katabahu duk wanda ya rubuta Allah ya amfane shi da shi aw sami'ahu duk wanda ya saurara Allah ya amfane shi da shi aw qara'ahu
wanda ya karanta Allah ya amfane shi da shi aw hafizahu ko wanda ya haddace Allah ya amfane shi da shi aw nazara fi ko wanda ya nazari cikin sa Allah ya amfane shi da shi amin wa ya jalahu khalisan liwajhihi alkarim kuma Allah ya sa wannan littafi an yi shi domin ganin fiskan Allah ne subhanahu wataala wa lokaci mutum zai rubuta littafin sa don a ce shi ma ya rubuta littafi yanzu ka ji malamai da limamai ana kiran su doctor doctor kace kai ma bari ka je kai doctor din domin kai ma a kira ka doctor ba don Allah bane ka bata aikin ka zaka ji wadansu malamai suna cewa mun ji kowa doctor doctor ko kai ma zaka ce malam mun ji kowa doctor doctor me kace kai mana kai ma a rinka kiran ka doctor kun ingiza yayi abinda ba don Allah ba ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن يرائي يرائي الله به ومن سمى سمى الله به ذاك يا أبو كيدو من الله سبحانه وتعالى أما أنظر نبيا الباشي كذوني أزور جانا مسجو كو إرم بكو جنة أنا تبول بيمن kuma da man ka riga ka shi ya san yadda yake karban kudin sa kawai sai kaga kudin shi nasa an tara masa kai kuma wallahi akwai lokacin da aka taba mana table payment naga kudin wani jibgi guda naga namu mun ce ni kam me sirrin wannan abin kuma lagadin da kudi to kaga wannan wajen aiki kaga bambanci sai aka ce maka ai wancan digirin sa kaza ne akwai wanda za a ce maka ai wancan shekaran sa kaza yana aiki to kaga shekaran kaza yafi karfin ka duk ba za ka iya jawo shi ba amma aka ce ai wancan yana da takaddan kaza to zai je bincika don ya samu takaddan don albashin sa ya karu wannan ba haramun bane ne ba haramun bane amma don a kira ka duk malamai ana kiran su doctor wane kai ma ka shiga yanzu shek ya zama tsohon yayi shikenan kuka zuga malami kawai ya kama hanya ya tafi caji ko Niger suka yi ta buga shi ko ya je neme abin nan kaga ba don Allah bane yana da kyau ayi kokari ya kiyaye wannan mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im wanda zai tabbatar da samun rabo a wajen Allah na gidajen aljannan ni'ima fa innahu hasbuna wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma madalla da madogara wannan yin ita ce mukaddima introduction na wannan malami su ba su doguwar magana mun kaga an yi doguwar magana za ga wani lokaci akwai wani dalili ko na mai da martani ko na wani abu mai rikici za a yi dogon bayani amma ba haka ba su ba su cika dogon bayani ba yasa kai tsaye kawai da farko yace kitabu tahara babin da zai bayani akan tsahara wanda karkashin sa ya kawo mana hadisi guda 10 eh amma an kabi ruwayoyin su zaga sun wuce 10 ina ganin lokaci yayi ko to mun kare a mukaddima abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh